من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna Umdatul Ahkam min kalami khairil ana wanda fadilatu Sheikh al-Imam al-Hafiz Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Jamma'ili al-Maqdisi al-Hanbali ya rubuta rahimahullahu ta'ala da yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya amma kafin nan saboda munasaba wani yana tambayan cewa mutum yayi ruku'u zai kama saman gwiwar sa ne ko kasan gwiwar sa ne ko daya daidai gwiwa ake kamawa shine ar-rukbataini yakan saka kamar yadda muka karanta a baya ko muka yi bayani Annabi yana tsora hannayensa ne bisa gwiwoyinsa gwiwa kuma mahada kenan ar-rukba guda daya ar-rukbatani gwiwoyi guda biyu ar-rukabu war-rukbatu war-rukbatu ar-rukbatu jam'in su don haka gwiwa yake rikewa yayin da aka yi ruku idan mutum yayi sujada yaya cinyansa za ta kasance za ta karkasa gaba ne ko baya ko za ta tsaya ne a tsakiya ai yadda alarma ya taba gwada mana haka yake yi saboda inda ka yi sujada mai kyau to cinyarka za ta kasance tana miƙe ne ba lallai ta kasance miƙe a tsaye gaba ɗaya ba tunda ba tsaye kake ba amma dai cinya ba yadda za ta yi ta karkata gefe da gefe wato za ta ɗan tsaya ne kamar haka wanda kuma mutum ba zai manna da jikinsa ba kamar yadda yake ba zai manna da kafarsa ba don haka yadda aka gwada ki yasa muka gwada ki by practice na uku na ga dai masu tambayoyin daban-daban ne shin idan aka yi tawaya wato liman zai yi tahiya ne zai yi tahiya ne sannan sallama ko mutum zai zauna ne ya jira shi koyaye ne kamar wannan tambaya ba ta fito kiliya ba amma mai yiwuwa mutumin da aka tsere masa wanda aka tsere masa ya zo ya samu liman ya fara sallah kuma an samu nakasu a cikin sallah ko akwai sujada rafkanuwa to abinda ba mu yi bayani ba idan sujadan kabaliya ce malamai sun ce zai yi wannan sujada zai bi liman idan aka yi sujadan kabaliya lokacin da liman ya yi sallama shi ba zai sallama ba sai ya miƙe idan sujadan badiya ce kun ga already ba zai bi liman ba saboda liman zai yi sallama in ya yi sallama an shiga wani jidali daban musamman al-masbu wanda aka tsere masa saboda haka sai ya bari sai bayan ya cika sallansa sannan ya yi sujada ba'diyya kuma ya kamata a gane idan kana koyi da liman idan ya yi rafkanuwa sawa'un da kai aka yi ko ba da kai aka yi ba wannan rafkanuwa ta kama ka in dai har ka bi limamin nan amma kai in ka yi rafkanuwa liman bai sani ba ta sha babu maganar sujadan kabliya ko ba'diyya in dai kana bin liman in ka ba farilla liman bai sai dauke maka ba tun ba yadda za a yi liman ya yi rukuwa ce kai baka yi ba ko ya dago daga ruku kai ka yi tazarce sannan kuma ka lissafa wannan raka ka ga automatically bai yi ba amma idan ka yi rafkanuwa ka rage wani abu ko ka kara wani abu liman zai dauke maka amma sai dai kuma liman in yayi wani abu ko kai bai shafe ka ba to ya shafe ka in dai har ka bi liman saboda haka yin kabliya ce za ka bi ki kafin ka ciki ta sallah idan ba diya ce za ka jira wato za ka ciki ta sallan ka ibadiyarka ba za ka bishi ba ke mai hukuncin limamin da suke kashe sifika yayin kabli ko baji na ga wannan mai tambaya kamar dan koyo ne rubutunsa ai don kada ruɗa mutane ne da suke gefe ba mamaki ko san a masabar malikiyya su suna ba da dama matan cikin gida suna iya bin masallatai sallah su yi amfani da lafiya da dama daga cikin masabar malikiyya suna ba da wannan dama saboda haka mai yiwuwa in aka yi wannan sujada za a rikita mutane da yawa ba za a gane wanda yake nesa ba zai gane menene ba mun kuma da wannan ne muke cewa matan cikin gida ba za su fi lafiya sallah ba saboda gudun matsaloli iri daban-daban da ka iya tasowa daman mace an ce ta yi sallah a ƙwaryan ko a lungun ɗakin ta ya fi mata ta zo masallaci don haka babu wata matsala to mutumin da yake kuma a zauren gidansa ko a falon gidansa yana da lalura ta rashin lafiya ba zai iya zuwa masallaci ba sai ya bi masallaci saboda yana jin lafiya da komai kima ba zai yi ba saboda la salata li munfaridin khalfa saf babu sallah ga fandarere a bayan sahu kana masallaci ma in baka ji wani da sahu ba baka da sallah to balle kuma wanda yake gidansa kai da kake da lalura ba za ka iya zuwa masallaci ba musulunci ya ga laluranka saboda haka duk baka zo masallaci ba baka yi laifi ba sallanka da za ka yi kai kadai in ka yi ta ingantacciya Allah tabaraka wataala zai baka lada kuma ya kara maka da wasu darajoji na musamman wanda kenan a ci gaba da karatunmu a yau insha Allah ta'ala za mu take daga babu wani babi wanda zai yi bayani dangane da jami'a waɗansu matsaloli da suka shafi sallah waɗanda ba kawo su baya ba ko hadisan da suke da alaka da sallah amma hadisai daban-daban ne to zai tattara mana a nan ya yi mana magana a kansu shi ne jami'a don ninawa haka ya sa kuma asali ma haka ne amma masu littafan sharhi za su ga akwai ƙarin bayani jami'us salati saboda waɗansu manya-manyan littafan hadisai haka suka kawo kamar Imam Malik a cikin littafinsa na Muwatta ko Imam Tirmidhi da sauransu ka ce jami'us salati sun hada hadisai da yawa darasinmu na 23 hadisi na 111 عن أبي قتادة الحارث بن ربيع الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أهدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وانا حديثنا أبو قتادة الأنصاري أصل سونا أبو قتادة الحارث بن ربيع متم مدينة mun karanta tarihinsa a can baya radiyallahu anhu Allah shi kare ta da shi kale yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yace idza dakhala ahdukum almasjid idan ɗayan ku ya shiga masallaci fala yajlis kada ya kuskura ya zauna hatta yusalli rak'atayn hatta yayi sallan nafila raka'a biyu a matsayin tahiyyatul masjid kun ga wannan hadisi umarni ne kai tsaye ya sa malamai suka ce wannan umarni mustahabbi ne saboda babu sallan farilla ko wajiba sai guda biyar din nan saboda haka tahiyyatul masjid mustahabbi ne sai dai umarnin ya zo da ƙarfi ko hanin ya zo da ƙarfi fala yajlis kada ya kuskura ya zauna hatta yusalli rak'atayn hatta inna lilgaya ne shi ya sa waɗansu suka tafi a kan cewa tahiyyatul masjid wajibi ne in mutum bai yi ba idan ya shigo masallaci ya yi laifi ina fata an gane sai dai idan masallacin kaba ne da ya shiga masallacin kaba sai ya fara tawafi to wannan tawafi ya riga ya tare komai tawafin nan ya tare komai amma in ba za ka yi tawafi ba to ko a masallacin kaba ne kamata yi kai wannan sallan nafila raka'a biyu domin gaisuwan ɗakin Allah kenan. In ka je fada gaban sarki za ka fadi a gabansa kai gaisuwa, aka ne? In ka je gamman house ko secretaria office din chairman kafin ka zauna sai ka jinjina masa, haka ne? To balle Allah mahalicin kowa da komai, kuma wa annal masajida lillahi, ai masallatai dakunan Allah ne, fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilguduwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zaka. Har zuwa karshen ayoyi. Saboda haka fi buyutin bi ma'ana buyutillah, wa anna al masajida lillah fal masajidu aw masajidullah. Ina fata an gane masallatan Allah ko dakunan Allah. To shi yasa annabi yace gaisuwar dakin Allah mutum yayi sallar nafila raka'a biyu kafin ya zauna. Saboda haka in zai zauna ya jira sallah ko zai zauna yayi ya saurari karatu, to waɗannan rakoyi guda biyu suna da muhimmanci a yi. Kuma saboda muhimmancin waɗannan rakoyi guda biyu, malamai da yawa waɗanda suka ce waɗannan rakoyi guda biyu musahabi ne sun ce ko lokacin da aka hana sallar nafila. Don annabi ya hana sallar nafila bayan sallar la'asar a sai rana ta faɗi, bayan sallar asuba a sai rana ta fito ta ɗanyi haske, da kuma tsakiya, lokacin da rana ta je tsakiya an hana salloli na nafilfili a waɗannan lokacin. Amma ka ce banda tahiyatul masjid saboda tana da dalili. Kuma ƙarin bayani, akwai wani sahabi da yake kiransa Sulaym ibn al-Ghatfani radiyallahu anhu, ya shigo masallaci ranar juma'a annabi yana huduba a tsari. Huduban da ake yi saboda sallar juma'a wajibi ne mutum ya saurara, yasa aka ce haramun ne kai magana, haramun ne kai magana, ko ka gwada ma wani koma nan da nan. Yasa yana da kyau 'yan agaji ku ringa kiyayewa, 'yan agaji ku ringa kiyayewa. Don wani lokaci liman yana huduba ranar juma'a, ko kuma kuna daidaita sahu, ko kuma kuna bi tsakani ana karɓan taimako, ya kamata a ce in ya so ana itar da sallah sai ya fara neman taimako, wannan babu laifi. Amma ana huduba to ba a son ko ishara ko wani gagarumin aikin da za ka yi wanda bai shafi sallan ba, balle magana. Amma kuma annabi yana huduba da Sulaym ibn al-Ghatfani ya shigo, sai annabi ya ce masa ya taki bayan ya zauna, ya ce ya sallan nafila raka'a. Da farko ya tambaye ki a sallaita, ka yi sallah? Ya ce ban yi ba. Ya ce to taki kai raka'a biyu kuma ka takaita. Imam Muslim da sauran malamai sun ruwaito wannan hadisi. Sai ya take sallar nafila raka'a. Ko da yake masu sharhin hadisai sun ce mutumin talaka ne yana da tsananin bukata, alarme ke, shi yasa annabi ya ce masa ya take yayi sallar nafila a gaban mutane. Saboda wani in yana bukatan taimako ba sai an ce ka taimake shi ba, kawai idan ka ga halin da yake ciki za ka taimake shi. To kaga wannan sharhi ba abin jefarwa ba ne. Amma dai ala ayyi halin, wannan ya gwada muhimmancin ko da ana sallar juma'a, ana huduban juma'a, mutum idan ya shigo masallaci ko ya zo masallaci to yayi sallar nafila. Amma kuma an hana ki mutum magana da ba, an hana ki ya ce ma wani dawo nan ka zauna, ko ya matsa ma wani. Dalilin da yasa aka haramta duk mutumin da ya makara ya zo yana dafa kafaɗun mutane ba daidai ba ne. In kana so ka zo da wuri, in ko ba haka ban ka makara ka tsaya a inda sahu ya ƙare, lokacin da aka tashi za a tada sallah, za a daidaita sahu sai ka cike wuri. Ina fatan nan fahimta. Saboda haka wannan hadisi yana gwada mana muhimmancin tahiyatul masjid ko da a masallacin ɗakin Ka'aba ne. Sai dai in ka zo ka samu wato ana sallan farilla, to kaga tahiyatul masjid ta faɗi. ko kuma lakin kaba za ka yi dawafi to kaga tahiyatul masjid ta faji saboda in kai dawafi to za ka yi rakatat tawafi akwai rakoyi guda biyu da ake yi bayan an yi dawafi a cikin masallaci to in kai sai ka zauna kai ta addu'o'inka ina fatan an gane na'am kuma lalle wannan hadisi yadda yazo da karfi ya gwada mana idan ka shigo masallaci a lokacin da rana take fitowa ko take faduwa ko take tsakiyar sama ko da ba sallah zaka yi ba zaka huta masallaci ne ko zaka jira sallah to kai wannan sallar nafila rak'a tana da muhimmanci duk da kasancewa annabi ya hana sallah nafila mutlaki a irin waɗannan lokacin to bai kafi wannan ba saboda tahiyatul masjid tana da sababi wannan kenan sai hadisi na gaba wa Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu qala kunna natakallamu fi salati yukallimu ar-rajulu minna sahiba wa huwa ila janbihi fi salah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin al-baqara fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalam wannan hadisi na 112 hadisin Zaid bin Arqam ne Allah ya kare ya dare imam mutumin Madina ne al khazraji al anfari daga kabilan bani khazraj sannan kuma mutumin Madina kun san lika masahabbai wannan kunshen nasaba na al anfari yana da muhimmanci a yi saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace su wallazina awa wa nasaru sunan al-ansar duk wanda ya amsa wannan suna yana da babban daraja wajen Allah subhanahu wa ta'ala sune waɗanda suka karbi sahabban manzon Allah suka karbi manzon Allah suka karbi sahabbanta a lokacin da suka yi hijira wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasafa wa man yukashu hanafsihi fa ulaika humul muflihun Allah tabaraka wa ta'ala sai da yaba musu wallazina tabawwa uddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim sifofi ne masu muhimmanci idan ba mutun ya daure ba zai yi sifatuwa da daya daga cikin wadannan sifofi ba na mutanen Madina to shi yasa ake lika musu domin ka gane cewa suna da bambanci da sauran Zaid bin Arqam farkon yakin da ya fara halatta tare da annabi shine ghazwatul khandaq to na ramin nan da aka yi domin toke ainihin arewacin Madina a lokacin da rundunan kafirai al-ahza suka kai farmaki a birnin Madina domin su murkushe musulunci da annabi da sahabbansa gaba daya sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai ba su nasara Allah ya tarwatsa su bayan wata guda kuma sai Zaid bin Arqam har ila yau an ce Qur'ani ya goyi bayansa saboda lokacin da shugaban munafikai Abdullahi bin Ubay bin Salul ya zo yana tattaunawa da mutanensa ya ce lai raja'na ila al-madina lai qurijanna la'adu minha al-adl ai definitely ya faɗi wannan magana ya ce in mun koma Madina ya ce masu daraja za su fitar da makaskanta masu daraja su ne su Abdullahi bin Ubay bin Salul mutanen Madina mafi yawansu kuma waɗanda suka yi munafinci makaskantan mutane annabi da almuhajirina ɗan gudun hijira da suka zo suka yi kaga gida a birnin Madina shine la yukhrijanna al-ardha minha al-azal da alamul qasam ga nunut tawfiq ga fi'li mudari abubuwa guda uku la yukhrijanna lalle ya lalla tabbas in ma za ka kara da rantsuwa wajen fasara ka kara da rantsuwa wajen fasara saboda haka manya mabuwaya za su fitar da makaskanta shi kuma Zaid bin Arqam ya ji da ya zo sai faɗa ma annabi shi fa ya ji wannan magana saboda yana cikin gidin samarin nan na sahabbai da ya zo ya faɗa shi bai ɗauka wani abu ba ne ya ce ni fa na ji wane yana faɗin abu kaza saboda haka an koma gari fa akwai rigima dama an dawo daga yaki ne annabi yace a waye faɗi wannan aka ce Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yace ai kira ki aka kira ki kai ka faɗi wannan magana eh taran uwa bai fada ba aka ce to a kira yaro aka kira yaron kai ya yace ya faɗi wannan magana ki ya fada ya fada ki kuma yace bai fada ba to wannan yaro ne wannan kuma ya kwana biyu sai aka ce kai yaro kai ƙarya manya suna ta masa magana suna ce kai wai kai ƙarya wa babba saboda haka taki ka tafi kai ƙarya ki kuma abin sai ya bakanta masa rai saboda me saboda tabbata ya ji abin da yana gaskiya ne ransa ya ɓaci abin ya dame ya tashi ya tafi can sai Allah ta'ala ya saukar da aya lai raja'na ila al-madina sune waɗanda kuma ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfasu to akwai ma magana guda daya sun fade ta sannan kuma a gaba shine aka ce sune waɗanda suke cewa la yukhrijanna al-asu min haq min hal azal qul ka fada musu sai Allah ya bada amsa anan wato akai kai ce ya tabbatar da cewa sun fadi magana amma ga amsa da za a ba su buwaya ta Allah ne da munzunsa da mu'minai walakinnal munafiqina la ya'lamu sai dai munafikan nan masu faɗin wannan magana a can ya ce ya kuluna suna cewa bai faɗi suwaye ba amma a nan ƙarshe ya ce walakinnal munafiqina la yafqahun ɗayan kuma ya ce walakinnal munafiqina la ya'lamun ba sani ba sai ya fitar da sunansu falo-falo shi yasa a lokacin aka kira su munafikai ba yi laifi ba saboda Qur'ani ma ya ambace su wannan kenan zoki ne da aka fallasa sai aka kira Abdullahi ibn Ubay ibn Salul aka kira yaro aka ce to ga abin da Allah ya ce sai yaro ya ta murna saboda haka gaskiya ba shekaru ba ne in dai kana da gaskiyanka kana da gaskiyanka kawai a nan da fido ko tsoho ya yi ƙarya kuma ya ga zai ji kunya ne ke sa amma wannan yaro ko saurayin ya fi ki gaskiya shine Zaid bin Arqam radiyallahu anhu qala kunna natakallamu fi salat wannan yana ba mu labari ne da suna magana cikin sallah yukallimu rajulu minna sahiba anan ya sa mina kuma na ku haka ne eh minna ne akwai shadda yukallimu rajulu mutum yana magana minna daga cikin mu minne da na adalla alal fa'i akwai na adalla alal fa'i mai karfi minna sahibahu yana magana da abokinsa a cikin sallah wa huwa ila janbihi fi salati yana bage da sa cikin sallah amma yana masa magana hatta nazalat har sai da Allah ya saukar da wannan aya ummu lillahi kanice amma ya kawo mana a ƙarshen ayan nan hafizu ala salawati wa salatil wufa wa qumu lillahi qanitin wannan aya duk da kasancewa a gaba ya ce fa in kuntum farijalan aw rukbana saboda fadin nan littakid ne akwai magana a can baya amma hukuncin nan da za mu yi magana ya tsaya ne akan ayan kawai yasa an ka samu ayoyi guda biyu da suka sauka lokaci guda to ba lalle ne ya kasance wato akan kowace matsala sai an karanta ayoyin guda biyu ba aya ta farko tana iya magana akan wani hukunci aya ta biyu ta yi magana akan wani hukunci bayan abinda ayoyi guda biyun suka sauka kai wannan yana daga cikin ilimi na ulumul Qur'an na da wannan aya ta sauka fa umirna bi sukuti sai ai man ta kai mana umunni da shuru wa nuhina anil kalami aka hana mu magana eh a wancan lokaci idan ana sallah mutum zai iya magana da abokin da yake kusa da shi misali yanzu muna sallah ga Usman a gefe na zan ce Usman na agaji an yi ruku'u dukkan muna bin liman fa an yi ruku'u Usman dan agaji yana kusa da ni zan ce Usman dan agaji na manta da Allah idan an fita ka jira ni shi kuma sai ya ce to Allah ya gata malam zan jira ka idan aka yi wannan magana sallah ba ta baci ba kuma za su ci gaba da sallar su ko kun manta ne akwai wani mutumin ƙauye Balaraben ƙauye da ya shigo masallacin annabi ana salla sai ya shiga sahu, da ya shiga sahu sai wani ya atishawa, da ya atishawa bai saurari ya ce alhamdulillahi ba, kawai zai ce yarhamukallah, alhali kuma ana cikin salla. Sai mutane suka yi ta gwada masa cewa abinda ya yi ba daidai ba ne, suka gwada masa motsin cewa wannan ya kalle shi, wannan ya kalle shi, don akwai aikin da mutum zai yi cikin sallah, sallah ba ta bace ba. Ha, da ya ga kowa ya kawai kamar ya dame shi, ya ce yawwa su kula, yake me yake faruwa ne, ya ce me yake faruwa ne, ya ce wayyo Allah me yake faruwa ne, ya ce duk ruhu a kaina, ya ce yarhamukallahu. To wannan kun ga akwai an mutum Allah a ciki, an gwada masa ba daidai ba ne, to ya yi abin da ya fi wancan muni, saboda wancan din ai ba muni yake da shi ba, amma dai wato ya yi kuskure ba haka yake yi ba. To shi ne bayan an yi dadda sallah, sai Allah ya ce ai sallah ba a magana cikin sallah, ce ba a yi, sai an mutum Allah da sauransu, saboda an hana magana a cikin sallah. To amma dai kafin mu yi nisa, a wancan lokaci da suke magana halal ne, ko da sallar nafila ce ka tashi kana yi, sai ka ga wani zai fita kana yi, ya ce masa Alhaji Aminu do Allah ka jira ni a waje, Alhaji Aminu yana son yi magana da kai, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, sai ka ci gaba. Ai, kaga baka bar abin da kake yi ba, shi kuma ai ya ji saƙonka, to sallah ba ta baki ba. To da aka zo aka hana, sai aka ce to duk wanda ya yi magana a cikin sallan farilla ko nafila, sallah ta baki, sai dai idan maganan ta zama dole domin gyaran sallah. Dalilin da ya sa idan sallah ta rikice aka ba da liman ya yi magana, ya tambayi na baya, ba a son ma mu ya yi karambani ya ce kaza, sai idan liman ya tambaya, tunda shi ne liman ya bude kofa, to za ka iya yin magana. Ko kuma kana sallah bakin hanya, sai ka ga wani makaho zai fada a cikin rami, za ka iya ce makaho gaban karami, malamai suka ce sallanka ba ta baki ba. Sai dai kuma a babin sujudu sahwi, za ka yi me? Za ka yi sujada. Wace irin sujada? Ba'diyya. Saboda me? Saboda kayi ainihin kari, amma karin da kai ya zamo dole ne, saboda makaho zai je ya ji rauni ko zai halaka, yasa ka ce gaban karami, yi baya ko yi dama, ka faɗa masa mafita. To wannan an baka dama ka yi haka, kuma ka yi sujada ba'diyya, saboda kayi kari a cikin sallah, sallanka ba ta baci ba. Amma an ba haka ba, duk wanda ya magana a cikin sallah, sallar sa ta baci, saboda wannan hadisi. Kuma waɗansu suna kawo gyaran murya, wani harafi ne da wani harafi, ina wanda ya karanta Hausa a College of Education? To Malam Usman mutum yana cikin sallah, ce wace magana yi? Saboda malamai sun sa gyaran murya wani babi ne na musamman. Da aka ce Aliyu bin Abi Talib ya yi bayani, idan ya zo wajen annabi, annabi yana sallah, gyaran murya yake, idan ya gwada masa cewa yana cikin sallah, sai suka ce wannan kawai ya isa ya gwada cewa duk mutumin da ya gyaran murya cikin sallah, sallah sa bata baki ba. Amma in kace to ai kaga kaman akwai ha'un da menene, da wani abu makamacin wannan. To amma kuma ai ba magana ba ce, saboda wani lokaci kana sallah zaka ji muryanka ta danyi abin nan, ta dame ka haka, in maka gyara ba sai ka ji abin ya dame ka. Saboda haka dun kai gyaran murya, sallanka ba ta bace ba, sai dai idan abin ya bace, wato ya yi muni, in an jima, in an jima, in an jima a bakai kuwa, abin ya yi yawa. sai dai idan baka da lafiya to ka nemi magani ba za ka zo kuma kana disturbing din mutane ba don saboda akwai al-maslaha al-khassa akwai al-maslaha al-amma a musulunci ana fifita al-maslaha al-amma akan al-maslaha al-khassa maslahan al-umma akan fifita ta akan maslahan mutum daya na'am hadithin Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu yace kunna natakallamu fi salati mun kasance da muna magana a sallah to abinda mutum ya ga dama zai fada a sallah da mun wani ya riga ya matsa maka kace malam wane ne ya koshi haka wannan zan yi rike sunansa eh wanda ya koshi ya zo ya ka san wani idan ya zo safu sai ka ga yayi wani banga banga kana yace haba alhaji wallahi ka mu kai mu fadikin sallah duk an ba su dama a lokacin suna fada amma a yanzu da ba a magana in mutum ya matse ka sai ka maza in ya dada matsowa sai ka zulle ka fita ya mamaye wajen gaba daya kai sai ka koma wani zabu ya maka zabu eh tunda ba halin yin magana na'am yukallimu rajulun minna sahiba mutum fa zai yi magana da abokinsa wa huwa ila janbihi fi salah yana gefensa a cikin sallah hatta nazalat har sai da wannan aya ta sauka wa qumu lillahi qanitin saboda wannan aya na sake maimaita hadisi wato mu dauko farkon aya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hafizu ala salawati ku kiyaye salloli guda biyar din nan wa salatil wusta da sallah mafifitiya ita ce sallan azhar al-asr kamar yadda muka fassara a wani babi a can baya sai kuma Allah yake wa qumu lillahi qanitin ku tsayu zuwa ga Allah kuna masu tsit haka ya kamata ku fassara ina fata an gane alhaliya al-qunut kalman al-qunut tana da fassara daban-daban na farko al-qunut sai ta tsayuwa saboda hadisin Anas dan Malik cewa annabi yana qunutu a sallan asuba menene qunutu a sallan asuba shine annabi yana jan dare wajen karatun sallan asuba sai da sauran salloli yakan karanta ayoyi masu yawa to wannan dadewa ana karatun ayoyi a sallan asuba qunutu ne akwai al-qunutu addu'a wanda waɗansu suke da fahimtar cewa a sallan asuba a raka'a ta farko ko ta biyu ana yin al-qunutu wannan mun taki mun samu ana yi Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka har zuwa karshe ana karanta wannan amma a goye ko kuma idan aka zo sallan witri a sallan asham da ake a cikin ramadana ko sallan tahajjud ko ma a wajen ramadana mutum zai yi al-qunutu bayan ya dago daga ruku'a zai yi Allahumma ihdini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallai har zuwa karshe wannan al-qunutu addu'a ce saboda haka za mu samu karin bayani akan maganan qunutu a can gaba sannan kuma akwai al-qunutu ta'a yin da'a wa Allah kamar yadda al-Qur'ani ya ambata wa dan sura ne to amma al-qunutu anan ma'ana as-sukutu shine kirubit wa qumu lillahi qanitina ku tsayu zuwa ga Allah a cikin sallolin ku kuna masu shuru in banda abinda ake karantawa a cikin sallah kar ku faɗi wata magana da ina fata an gane saboda haka wa qumu lillahi qanitin bi ma'ana wa qumu lillahi sakitina ku tsayu zuwa ga Allah kuna masu tsit to tun daga lokacin sai aka hana magana cikin sallah sai in ya kama dole aka ce mu yi shiru mu ambaci abinda aka ce a ambata cikin sallah saboda sallah ai akwai maganganu da yawa ciki akwai ayyukan da ake da gabobi akwai maganganu da yawa ko amma kuma babban abinda ke cikin zuciya shine kana fuskantar Allah subhanahu wa ta'ala kana tsaye a gabansa to ka kakkaɗe zuciyanka ka koma zuwa ga Allah kamar yadda mai littafin ahlari ya ambata don ya kawo babi na musamman fa farriq qalbaka
ka kakkade zuciyarka anid dunya wa ma fiha gabarin dunya da abin da ke cikinta wa shagil bi muraqabati maulaka alladhi tusalli ka shagala da tsayuwa a gaban Allah sallah abin da mai halari ya ambata kenan da sauran wadansu bayanai to wannan inda zaka yi ba za ka yi maganganun gefen da da aka bada dama a yi su ba ba za ka yi taɗe da maganganun duniya da aka bada dama da a yi su ba to wannan yana daga cikin rukuni shi yasa malamai suka ce rashin yin maganganu a cikin sallah rukuni ne ba za ka faɗi wani abu ba sai abinda aka ce ka faɗa a cikin sallah in ka faɗi wani abu da kuskure ko da mantuwa to za ka yi sujada domin ka gyara idan kuma da gangan ne to sallah ta faɗi na'am sai hadisi na 113 an Abdullah ibn Umar wa Abi Hurairah radiyallahu anhum an Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama annahu qala idza ishtadda al-harr fa abridu an salati fa inna shiddatal harr min fayhi jahannam wala hadisi Abdullah ibn Umar ne ya Abu Hurairah wato lafazin su ya zo daya yasa aka hada su a waje daya kuma dukan su manyan sahabbai ne dukan su uku mun yi bayanin tarihin su a can baya Abdullah ibn Umar yana daga cikin malaman sahabbai wato saurayi ne a zamanin Annabi ya samu ilimi mai yawa mahaifinsa Umar khalifa ne daga cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wanda Annabi yace ba su hada lungu daya da shedan in dai Umar ya shiga lungun shedan idan ya shigo zai juya da baya sannan Abu Huraira shi yafi kowa haddan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk da kasancewa zamansa da Annabi bai wuce shekaru hudu ba ko uku da wani abu amma kuma yafi kowa haddan hadisai dun ya haddace hadisan Annabi sama da 5000 ga waɗannan sahabbai musamman guda biyu nan da aka ambata Abdullahi da Abu Huraira radiyallahu anhuma sun karbo hadisi daga Annabi inda manzo Allah yake cewa idza kitaddal harr idan tsananin zafin rana ya tsananta fa afridu bis salati to kusanye sallah amma ba can bayan mun karanta Annabi yana sallan azhar bil hajar da garje rana nan kuma aka ce idza kitaddal harr fa afridu anis salah wannan umunni ne an samu sassauci duk kasashen da suke fama da tsananin zafin rana to za su jinkirta sallan azhar kamar yadda la'asar ma za su kurata amma duk jinkirin ba zai yi a fitar da ita daga lokacinta ba saboda haka idan zafin ya ki sassauci to haka za a yi sallah sai dai a can gaba za mu samu nassin hadisin da sahabbai idan suka je suka yi sujada suka ji zafin rana yana kona su to suna shimfida wani abu to saukin da aka baka kenan wannan yana daga cikin dalilin da yasa aka bamu daman yin sujada akan kafir da tayil ba domin haka ba da dole mu yi sujada a ainihin turbaya in ma babu sai an nemo ko an sa kafir to sai an zuba turbaya to amma sai ya kasance saboda ci gaban da aka samu akwai waɗansu abubuwan da suka gudana tun zamanin Annabi da bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa aka samu daman halatta waɗannan abubuwa babu matsala don haka idan akwai tsananin zafin rana to ana jinkirta sallan azhar musamman azhar la'asar ma idan akwai tsananin zafin rana sai a dan tura ta shine fa afridu ku dan sanyaya ta amma duk sanyayawa dole a yi ta cikin lokacinta ba za a bari lokaci ya fita ba malamai da yawa sun ce asalin wannan bayanin da Annabi ya yi ya ce a ainihin wutan jahannama ta kai kuka wajen Allah subhanahu wa ta'ala ta ce akala ba'dhi ba'dha saki ne yana cin saki ne saboda ta yi ruhuji tana cin kanta da kanta yana daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jama'a wutar Allah subhanahu wa ta'ala tana nan a yanzu kamar yadda aljannan Allah ma tana nan a yanzu ba sai an je lahira ne Allah tabaraka wa ta'ala zai kira su ba mai yiwuwa wani zai zo yana ta taraddadi yana ce to abin nan to ga gaskiyar magana wuta da aljanna suna nan, Allah tabaraka wa ta'ala ya halice su. Tunda ga wannan hadisi, wuta ta kai kuka zuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala, shine Allah ta'ala ya mata umurni da numfashi a shekara sau biyu. Saboda haka in ta yi numfashi ta huro, shine zafin rana, idan ta ja kuma shine ake samun tsananin sanyi. To lokacin zafin rana a jinkirta sallah, lokacin sanyi kuma a yi da wuri, lokaci na yi a yi da wuri, saboda in kai sakaci kafin ka ankara sai ga lokaci ya kuɗe, lokaci ya tafi. Wannan yana gwada mana cewa musulunci yana da sauƙi ƙwarai da gaske. Shi ne fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam, saboda tsananin zafin rana yana daga cikin numfashin jahannama, kamar yadda muka kawo ƙarin bayani a cikin hadisi. To da wannan ne malamai suke cewa ba zafin rana kaɗai ba, idan waɗansu abubuwa suka takura ka ba za ka samu natsuwa ba, to ka kauce. Ai, a can baya mun karanta mutumin da yake fama da yunwa, sannan ga abinci, aka ce ya ci abinci ya bar sallah, sai ya yi maganin yunwa don ya samu ya sallah cikin natsuwa. Mutumin da kaki ya dame shi, aka ce ya je ya kakinsa, saboda in ba haka ba zai iya zuwa yana sallah yana ta bobo, ko sai ya rinka matsewa yana takura kansa, ko ba zai sujada yadda ya kamata ba, ba haka ba ne? Yasa aka ce gare je ya kakinsa, sai ya gama kakinsa, ko da kuwa wato liman da sauran jama'a za su yi sallama, domin abin da ake bukata ya samu natsuwa. Saboda haka yin akwai karan wani abu ko akwai jirin wani abu a waje, ba za ka samu natsuwa ba, to ka bari sai wannan abu ya gushe, domin ka yi sallah cikin natsuwa. Natsuwan tafi muhimmanci, in kuma lokaci zai fita to ba yadda aka iya, sai ka lallaba haka ka aiwatar da sallah, kada lokacin ta ya fita, domin idan ka bar sallah lokacin ta ya fita akwai hatsari mai tsanani. Akwai sabanin malamai ma akan cewa idan lokacin sallah ya fita za ka biya ko ba za ka biya ba, idan mutum ya bari da gangan ba tare da wata lalura ba. Za mu samu hadisin nan gaba insha Allah ta'ala. Na'am, wannan hadisi kenan. Sai hadisi na gaba, ana Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man nasiya salatan falyusalliha idza dhakaraha wala kafarata laha illa dhalik wa tala qawluhu ta'ala wa aqimis salata li dhikri suratu taha. Hadisin Anas bin Malik, Allah shi kare yadda da shi. Yaron gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma wanda annabi ya yi masa addu'a Allah ya yawaita dukiyansa da ƴaƴansa, kuma Allah ya yi masa tsawon kwana har ta taɓa kunninsa sai da ya gani, sai da ya bi tsine ɗari da wani abu. Kun ga shekaru sun ja. Mun sha yin bayani dangane da Anas bin Malik, Allah ki ƙara yadda da shi. Mutumin Madina ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annabi ya ce man nasiya salatan, duk wanda ya manta wata sallah, falyusalliha idza zakaraha, to ya sallace ta a lokacin da ya tuna. Ya sallace ta a lokacin da ya tuna, wannan shi yake tabbatar da cewa idan sallah ta kubuce maka saboda mantuwa, kamar yadda wani nafsi ya gwada ko saboda bacci har lokacin ta ya fita, to ka sallace ta ka biya. Maganan biyan sallah ke yi, inda rikicin yake idan mutum ya bari da gangan. Ku dubi nafsin hadisin, man nasiya ya ce, man nasiya wanda ya manta, to a wata ruwaya aunama ko ya yi bacci, wannan ya gwada uzuri ne. Bacci uzuri ne, mantuwa ma uzuri ne. Inna Allaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa ma tukrihu alayhi, in ka manta Allah ba zai kama ka da laifi ba. To ya manta shadab, sai da lokaci ya fita, bai salla al-asr ba, sai bayan isha'i ya tuna, to ya sallace ta, ya sallaci al-asr. Allah ta'ala zai ɗauki wannan sallah ya mayar da ita daidai lokaci, tun da mantuwa ne yana da uzuri. ko yayi bacci ya kwanta tunda yamma bai tashi ba sai karfe 9 na dare ya tashi to kaga idan ya tashi dole zai yi sallar asar tunda bai yi ta ba in ma azhar ne bai yi ta ba zai azhar yayi azhar yayi magriba yayi isha'i sai kuma ya saki kwanciya eh tunda da daddare ka indare yayi sosai da wa zai hira ai babu ya zauna shi kade ko danna danne yake yi na waya ko kallo yake zai gaji wannan kenan sannan kuma karin bayani wala kaffara talaha illa zalik babu wata kaffara sai wannan duk mutumin da sallah ta kubuce masa ya manta sai ya tuna to gurgudun yadda sallan take da yawan rakoyin ta haka zai idan azhar ce raka'a hudu a boye haka zai yi ta ba sai yayi takwas ba ya sake maimaitawa ba da wannan ne wadansu malamai suke fata kiyasin da yake yi mutumin da yake bin sa salloli da yawa a lokacin samartakar da yayi ta iskanci bai zai yayi sallah ba yanzu kuma ya gane kuskuren sa to tunda ya gane kuskuren sa suka ce idan yayi azhar ya sake mata azhar idan yayi la'asr ya sake mata la'asr idan yayi magriba za ku ga wadansu na yin haka suka ce wannan kuskure ne ba haka yake yi ba za ka yi lissafin shekarun in za ka iya lissafin sallolin ka lissafa sallolin in ba za ka iya ba tun lokacin da ka tashi kai azhar la'asar magriba isha'i ko asuba azhar la'asar magriba isha'i idan ka jibga su ka gaji to sai ka tsaya haka sai wani jikon kuma ka sake jibgawa sai wani jikon kuma kai ta yi har ka wayi gari a batonka kana ganin ka biya sallolin da kai saka ci a kansu to shi ne in ka je lahira za ka samu dama-dama amma ba haka ba bayan kowace sallah kuma ka je ka sake wata sallah bayan kowace sallah ka sake wata sallah ba haka yake ba sannan kuma in ana bin ka sallah mai raka'a hudu-hudun za ka yi ka sake maimaitawa kai takwas ko kai goma sha biyu ba wanda ya ce kai wannan don abin da yake nufi da kafara wani abin da za a ɗora maka na haraji sai ka yi shi don ka warware matsalarka ta baya to a wajen biyan sallah babu wani kafaran kenan ka yi abin da ba ka yi ba a can bayan shi kenan saura kuma ka haɗa da istighfari Allah ya gafarta maka watala qawluhu ta'ala annabi ya karanta fadin Allah madaukaki wa qimis salata li zikri maganan da Allah ya yi ma annabi Musa alaihi salam ka tsayar da sallah li zikri ga ambatona haka muke fassarawa wato zai yi sallah ne irin sallan da Allah ya masa umunni shi annabi Musa alaihi salam saboda ambaton Allah amma da annabi ya kawo wannan aya a wannan wuri abinda yake nufi shine kai sallan da ta kubuce maka a lokacin da ka tuna Allah ina fata an gane li zikiri shine saboda tunani ai ka tunani ne ka ji tsoron cewa sai ka tuna akwai sallan da ka manta ko kai bacci baka yi ta a lokaci ba ko kai yi ta kawai Allah tabaraka wataala ya ce kafaran kenan baka da wata kafara a kanka kuma sauran Allah ta'ala zai sassauta maka to malamai suna kawo abin da ya faru a zamanin annabi lokacin da manzo Allah ya fito daga halin tafiya wata rana yana tafiya duk sun gaji gaba daya shi kuma annabi yana son akwai wani zango inda za a yada zango to suka yi ta tafiya duk suna ta jin bacci waɗansu ma suka ce a wannan waje ne a fukata da lasari ya kasance tare da annabi don annabi da kansa yana kan abin hawa yana gingiri kamar zai faɗi da ya je inda za a sauka sai ce to mu za mu sauka mu za mu kwanta mu yi bacci saboda ya ga mutane sun takuru alhali kuma lokacin sallan asuba ya yi kusa a ka'ida kuma in lokacin sallah ya yi kusa ba za ku kwanta ba don in ka kwanta ka yi bacci to ka kwanta da gangami saboda haka in lokacin sallah ya fita sannan daga baya ka zo ka yi ta to ka dai biya amma kuma kana da laifin ganganci ina fata an gane to sai ya ce wa zai kiyaye mana fitowar alfijir ya ce kai Bilal ka kiyaye mana kun ga ashe ladanai suna da muhimman aiki saboda haka illa dan ce fa ba fashion bane, ba fashion bane. Yasa aka ce dole ka koyi kiran sallah, dole ka san lokacin, dole ka san kaidodi, saboda haka ba fashion bane. Kai kana ganin abin ne yayi ne kawai bari ka zo kai. To shine Bilal sai aka sanya ki ya saurari ko ya jira lokaci, to shi ma ya gaji. Amma saboda Annabi ya bashi umarni kowa ya kwanta, har Annabi ya kwanta, kowa ya kwanta, sai ya tsaya, ya ji tsayuwan ba zai yi ba, sai ya zauna da abin hawansa yana tsaye, sai ya dingina jikin abin hawansa. Wannan shi yake gwada cewa sahabbai ba su da tsoro, kuma suna ta'ammuli mai kyau da dabbobinsu. Domin in kana da abin hawa dabba mai rai, in kana mata mugunta, wata rana, musamman ma jaki, wata rana tsiya zai maka. Ka san doki ma fa yana haka. Lokacin da muke yara gidan mu akwai doki, idan muka zo sai mu nemi bulala irin wanda abin da, sai mu zo dawakan da suke kan hanya, sai mu tattaɗe su, sai mu wuce. Amma ba ma zuwa kusa da su. To kullum suna lura da wakan nan, ashe suna abin nan. Cikin waɗannan masu muguntan wata rana wani kawai zai je, wai ya ga an saka masa irin harawan nan da abu na cin abinci, ya juya ya kalli wani waje, wai bari ya dawo masa da shi ta gabansa. Yana zuwa kawai zai da ya fettaki, sai da ya manna shi da katanga ya kama ihu. Shine dattawa suka zo, mai ya faru kaza kaza kaza, kai wa ya ce maka ka je da wanda tije, ya ce wannan mugu ne, yana masa mugunta ne yasa. Saboda ya gane, wani lokaci dabbobi suna gane haka, in dai kana musu mugunta to za su rama. Idan ya zo da karan kwana shikenan, ya sa raƙumi shi, in kana masa mugunta to wata rana zai bari, sai ka zo kasunku ya yi buɗe bakinsa, to kokon kanka yake kamawa. Ya sa raƙumi, in ya kama kokon kan mutum to ya mutu, tun ba zai sake ba, duk dukan da aka masa ba zai sake ba, sai ya fasa. Masu kiwon raƙuma sun san wannan. To don haka Bilal yana zaune, sai ya dingina da dabbansa, saboda kun san dabba an anjima zai dan daga kafansa ya dan buga, saboda kwarin da suke mamaye shi. Kun ga wanda ya jinginu da shi, ai ba zai yi bacci ba. Ai ina, ai sai bacci irin jaye shi, kawai ya jifa ba zai iya haƙuri ba da zaman nan, ba zai yi ba, kawai sai ya ja gefe ya kwanta shi ma. Ka kaftinsu babu wanda ya tashi, sai da rana ta fito. Ba fa hantsi ba, don ta wuce hantsi ranan. Zafin rana ne ya dake su, Annabi ya fara tashi. Da ya tashi sai ya ga duk mutane kamar shi ya kwace. Shi ne sai ya tashi na kusa da shi, ya ce a tattaki a tattaki. Kowa sai ya tashi da birkici, cewa ba a yi sallan wasu ba, ba a yi sallan wasu ba. Wato an samu abin damuwa kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wala quwwata illa billah. Ana ta neman ruwa za a yi alwala, sai Annabi ya ce a'a, mu sake hawan abin hawanmu, mu zakuɗa, mu bar wannan waje, sai mun je gaba mu yi sallan asuba. Sai da suka je gaba, ya ce su sauka a wannan waje, suka yi alwala, suka yi sallan asuba. Bayan sun yi sallan asuba, shi ne ya juyo ya ce kar ku damu, haka Allah ya kaddara. Kuma daman Allah ya yi haka ne domin sahabbai su ɗauki darasi daga cikin darussa na musulunci. Ya ce kar ku damu, duk wanda ya manta ko ya yi bacci da barin sallah, to ya sallace ta a lokacin da ya tunata, saboda Allah ya ce wa aqimi ssalata li dhikri, wato ka tsai da sallah a lokacin da ka tunata, ma'ana lokacin da ka tunata, ya ce babu damuwa. To shi ne bayan an gama wannan, Annabi yana bayani, ya ce ai Bilal ba laifinsa ba ne, ya ce ba laifinsa ba ne. Lokacin da yake jiran sallah, to sai shaidan ya zo ya tallallashinsa, domin duk ya haɗa da mu gaba ɗaya, to mu kuma ya zama mana alheri. Sai kuwa ga Bilal ya zo yana bayani, ya ce sai ji ana saisaita shi kamar yadda ake saisaita jinjiri idan ana so ya yi bacci. Dama haka ne, kowa yake saisaita shi baya gani. kuma da mun bacci in ya rarke ka haka ne, in ba ka kwanta ba ba za ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba. To wannan shine karin bayani. To sai dai kuma malamai da yawa sun tafi akan cewa ko da gangan ne mutum ya bar sallah har lokacin ta fita, to hukuncin sa kenan ya biya sallah, kuma babu wata kafara, sai dai ka hada da istighfari. Amma waɗansu malamai su kuma fahimtar kamar Ibn al-Qayyim da su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da sauran wasu malamai, su suna ganin duk wanda ya bar sallan farilla da gangan bai yi ta ba har lokacin ta ya fita, bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, ya bari lokaci ya fita da gangan, to daga baya ba sai ya biya ta ba, ko ya biya ta ma a banza ne Allah ba zai karɓa ba, saboda laifinsa ya fi ƙarfin haka. Sai dai wani lokaci idan ba mutum ya yi tunani ba zai fahimta ba. Mu mun ɗoro akan cewa gara ka biya ɗin a jiya haka, amma ka haɗa da istighfari. To su kuma suna ce ko ka biya ma a banza ka yi, saboda me? Saboda ka toɓa ranka. Mutumin da aka ce ya biya shine mutumin da ya manta, ko kuma mutumin da ya yi bacci, ko kuma mutumin da yake halin tafiya, ko mutumin da bai da lafiya. Waɗannan masu uzurruka ne ko uzurori ne, already musulunci ya goyi bayan. Amma da gangan kawai kana kallon wasa, kana zaune a bakin hanya, kana hidimanka ta duniya, kana abin da kaga dama, da lokacin sallah ya yi kiri-kiri an zo za a yi sallah, amma kai baka shiga kai jam'i ba, sannan ka bari har lokaci ya kure da gangan, sai da lokaci ya fita sannan ka je kai, to ina amfanin yinta? Wato lokacin da Allah ya yanka maka kai ba za ka yi lokacin ba, sai lokacin da kaga dama kuma ka ce Allah ya karba. Su fahimtar su kenan. Ina fata an gani. To kun ga wannan gargadi ne mai tsanani. To amma ni ina da fahimtar cewa duk wanda ya bar sallah da gangan da ya kokari ya biya, in ya je lahira tunda alaman tuba ne, in ya je lahira zai dan samu sauki, domin saboda ba za a hada ki da wanda bai biya ba. Wanda ya tuna bai biya ba ai ka kamar da sakaci duka. Alhali wa shurutu tauba annadamu ala ma fata wa niyyatu an la ya'uda ila dhanbi fi ma batiya alayhi min umri wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha. Kuma hadisi yace annadmu tauba, in dai har mutun yayi nadama. To shi yasa muke goyon bayan cewa samarin da musamman dattawan mu na da a lokacin samartakan su akwai ganganci da yawa. Wani ma za ka samu a gidansu baya azumin wata Ramadana wai sai ya yi aure, kuma duk mata sun ki shi shekara 25 ko 30 bai yi aure da wuri ba, ya ki shiga wurare an kashe shi, amma ba zai azumin wata Ramadana ba, ba zai yi sallolin farillai guda 5 ba. Kai akwai wanda ma yake auren a wancan lokaci har matarsa ta haihu, amma baya sallah, kuma baya azumin Ramadana, kuma baya wankan da na baya da ya kamata. To daga baya sai ya gane, sai ya kokari ya gane kuskurensa, sai ya gyara abin da zai iya gyara. Wannan shi ne wali muslim a ruwayan muslim man nasiya salatan, duk wanda ya manta sallah au nama anha ko ya yi bacci gabarinta, wa kafaratuha kafaran wannan sallah an yusalliha idza zakaraha, ya sallace ta a lokacin da ya tuna ta. Mun yi karin bayani. Sai hadisi na 116 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيكاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وأنا من يبين يا تنبايا حديث جابر عن عبد الله الله كقاره جالس هنا عند فار أو رمب زورا ممكن يأولي بدورو أو رمب زورا aka ce me yasa ka auri bazaura, yace mahaifina an kake shi a wajen yaki ya bar ƴaƴa mata zalla guda 6 ko guda 7, in na auro musu budurwa na sake jibga damuwa ma kaina, shi yasa na dauko bazaura mai hankali irin zaura wanda Allah ya kyauta. Anna Mu'adh ibn Jabal, Mu'adh ibn Jabal a can baya mun yi bayani radiyallahu an shine wanda yake sallan isha'i guda 2, kana yusalli ma rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-isha' al-akhira, yana sallan isha'i da karke tare da annabi, kuma yarji ila qaumi sa'annan ya je wajen mutanensa a unguwansu al'awali tsakaninsu da masallacin annabi ya kai mil guda a bayan garin Madina fa yusalli bihim tilka sala kuma sai ya sake maimaita musu wannan sallah wannan sallan isha'i shine sai ya tsawaita musu ai dalilin da yasa aka kawo karansa wajen annabi kenan annabi ya masa gargadi to amma me yasa mallaka ya kawo mana nan ya gwada cewa an samu limamin da yake isha'i guda biyu zai je wani waje ya bi a wani waje kuma shine liman wannan ba laifi bane tunda zamanin annabi an samu ba ana ba na biyu sallan da Mu'adh ibn Jabal yake yi radiyallahu anhu tare da annabi wannan ita ce farilla kuma ita tafi kamala haka ne ko ita tafi daraja amma sallan da yake yi wa mutanensa duk da kasancewa ki liman ne sallan nafila bata kai sallan da ya tare da manzon Allah to da wannan ne malamai suka ce mai sallan farilla yana iya bin mai sallan nafila sallah amma mazhabar malikiya suka ce a tatau saboda sun ce wannan yake banta da Mu'adh ne a zamanin annabi shi yasa duk hukuncin da aka daura kan wannan hadisi suka ce rusheshe ne saboda kutufiya ce da wannan ne ya kasance idan aka yi sallan magariba misali bayan an itar da sallan magariba tare da liman sai wani ya take ya koma baya yana sallan nafila raka'a biyu sai wani ya zo bai samu sallan magariba ba to yana iya binta idan suka yi raka'a biyu shi wanda yake nafila ya yi sallama wanda bai samu magariba ba in ya take sai ya kawo raka'a guda saboda haka wanda ya yi nafila da niyyar nafila wanda yake magariba da niyyar magariba tunda dama akwai guda ɗaya da zai take ya kawo to malamai da yawa suka ce yayi amma ka san sai ka fahimta in baka fahimta ba za ka shiga rudani ina fata an gane to da sauran waɗansu matsaloli da suke da alaka da ainihin wannan hadisi wanda a can baya mun yi bayani to anan ya kamata mu dakata akan hadisin Anas bin Malik hadisi na 117 sai darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kukkure Allah ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته